أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والإكرام، الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن، ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان، وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران. والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان، وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام، وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الإسلام ابن تيمية مجدد السنة كما قال الله صلى الله عليه وسلم أقرني لبقوي، بمعنى شكرا دلي بقوي باية رسول من قال الله صلى الله عليه وسلم. Wanda malamai ke cewa in ka raba tarihin musulunci kashi biyu, daga bayan rasuwar manzon Allah zuwa yau shekara 1400 ne da ƴan kai, to ka kasa kashi biyu 700 gida biyu kenan. 700 na farko sahabban manzon Allah su suka tsare sunna da kuma malaman farko. Amma 700 kashi na biyu suka ce hidimar Ibn Taymiyyah ne Sheikhul Islam. Wani malami ne mutum ɗaya tamfar gayya, aikin da ya yi shi kadai tsawon shekaru 700 din nan zuwa yau ba a samu wanda ya yi irinsa ba. Allah ya ji kansa da rahama. Akwai littafinsa da ake cewa Al-Manqulu min al-Ma'sum, wanda ya yi magana game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi tafsirin Qur'ani yana zuwa kamar kashi uku. Akwai tafsirin bir riwaya, akwai tafsirin bid diraya, sannan akwai tafsirin bil ishara. Cikin kashi uku din nan na tafsirin Qur'ani, kashi na farko ne kadai ingantacce, wani shi ne tafsirin bin riwaya. Kafin ka fassara Qur'ani, sharaɗi ne ka samu abubuwa kashi uku. Na farko ka fassara ayar Qur'ani da ayar Qur'ani, wanda wannan ita ce mafi ɗaukakar fassara ta Qur'ani. Ka fassara ayar Qur'ani da ayar Qur'ani, wannan ita ce fassara mafi inganci. Na biyu, tafsirin Qur'ani bi sunna shi ne mutum ya fassara Qur'ani bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah ya turo manzon Allah, manzonsa annabi Muhammad. Saboda haka duk abin da ke cikin Qur'ani annabi Muhammad shi ke da damar fassara shi gare mu. To fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wajibatul qabul, inji Ibn Taymiyyah, wajibi ne a karba. Idan aka ce ga yanda annabi ya fassara Qur'ani, to wajibi ne yarda da wannan fassara ta manzon Allah, don ya fi mu sanin Qur'ani. Allah ya gaya mana cewa bayan ya bashi Qur'ani, ya wajabta masa fassaran Qur'ani gare mu. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ko lalle kai wa mutane bayanin qur'ani nan da Allah ya saukar musu don haka fassara mafi inganci wato bayan fassara qur'ani da qur'ani sai kuma fassara qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi na uku na tafsirin bir riwaya ita ce fassara sahabban manzon Allah idan ka zo wata sura ko wata aya abinda zaka yi kokari ka sani shine shin a cikin qur'ani akwai wata aya da ta fassara wannan sura ko wannan aya da zaka fassara ko babu wajibi ne na farko wajibi na biyu shine shin wannan aya da zaka fassara ko kuwa wannan sura da zaka fassara annabi ya taba fassara ta ko kuwa bai fassara ta ba akwai wani hadisi da aka samu ingantacce karbabbe mai kyau wanda yayi bayanin fassaran da annabi yayi ma wannan ayan da kansa ko ko babu domin annabi shine fa Allah ya zaba ya turo shi da wannan littafin na Qur'ani don haka ya fi mu sani abu na uku da zaka yi kokarin sani shine shin cikin sahabban annabi akwai wanda ya fassara wannan ayan ko kuma wannan suran idan ka hada abubuwa guda uku din nan shikenan tafsirin ka zai kubuta daga halaka ya kubuta daga hadari amma in mutum ya ketar tafsirin bin riwaya ya koma tafsirin bidiraya shine da kolon kansa zai fassara qur'ani saboda ya iya fassaran hausa kul huwa allahu ahad aya ji larabci ka ce allah shine makadaici ko ya bi qur'ani da fassaran yattinke ka san yattinke ko dan yana da fassaran hausa don haka ya san fassaran kalmomin qur'ani ko ko ya dan ji larabci to wannan yana cikin kasada babban gaske kada mu manta qur'ani magana ce ta wa magana ce ta Allah shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan to tun da mutu ba yayi tanadin mazaunin sa a gidan wuta wannan maganar ma malamai ke cewa duk hadisan annabi babu hadisin da ya samu riwayar sahabbai irin ta domin sahabbai sama da mutum 80 suka rawaito wannan hadisi sahabban annabi mutum 80 da yan kai suka tabbatar babu ko shakka annabi ya ce wanda ya masa ƙarya tun daga duniya ya tanadin mazaunin sa cikin jahannama sai bare kuma wanda ya yi ayar qur'ani ƙarya shi kuma fa ya mazaunin sa to don haka ga duk mai kokarin fassara qur'ani yana da kyau ya sani ka'idoji da malamai suka yi ga wanda ke so ya fassara qur'ani dole sai ya bi su idan ya bi su ɗaya bayan ɗaya to insha Allah zai kubuta daga hadari idan kuwa ya ketara su yayi karambani ya fassara qur'ani da kansa to wannan mutum yana cikin kasada babba Allah shi kare mu wanda na uku kuma shine tafsirin bil ishara wata mas'ala ce wani darasi ne wanda yake mai fadin gaske ba karanta shi zamu yi ba na kawo shi ne domin yanzu shimfiɗa ga surar da zamu karanta cikin qur'ani wanda ita ce suratul adiyat suratul adiyat wannan sura da koko mafi dacewa mu ce wal adiyat babha ko suratul adiyat ita wannan sura sura ce makadaiciya wadda babu irinta cikin qur'ani ka san surorin qur'ani kowanne da fannin sa Allah ya yi maganganu cikin qur'ani magana fanni fanni kowace magana da irin fanni da ta dauka wata sura zaka samu tana magana ne akan matsayin manzon Allah wata suran ka samu tana magana ne akan tashin kiyama wata sura tana magana ne akan shari'a yadda musulmi ya kamata ya gudanar da rayuwarsa wata sura tana magana ne akan mala'iku wata sura tana magana akan aljannu haka zaka ga kowace sura akwai darasi muhimmi da take karantarwa to ita wannan sura ta keɓanta ta bambanta ta ware daga sauran surorin qur'ani domin magana take akan dabba abin yana da ban mamaki Allah yana rantsuwa da al'adiyati kalmar al'adiyati cikin qur'ani kuwa kalma ce guda don haka in ka ɗauki fassara na qur'ani da qur'ani baka fassara wannan kalma sai dai ka koma fassara ta qur'ani da sunna nan ma kuma baka samu sai mun koma fassaran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ka'ida ta uku ga fassara ta riwaya tafsirin bin riwaya fassara wadda take mafi inganci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi biyu game da fassaran al-adiyat kamar misali sayyidina ali da abdullahi bin mas'ud Allah ya kara musu yarda suka ce al-adiyat din nan raqumai ne amma abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a Allah ya bashi fahimtar qur'ani yace al-adiyat din nan dawakai ne Allah madaukaki yake rantsuwa da su wannan in ka duba littafin bukhari da sauran littafan sunna zaka gani sayyidina ali da abdullahi bin mas'ud suka ce raqumai ne Allah yake rantsuwa da su raqumai da ake tafiya aikin haji da su shi kuma abdullahi dan abbas yace a dawakai ne Allah yake rantsuwa da su wanda galibi malaman sunna malaman tafsiri suna daukan fassaran abdullahi bin abbas cewa da Allah ya ce wal adiyati ina rantsuwa da dawakai ina rantsuwa da masu gudu masu sukuwa su waye masu sukuwa din nan yace su ne al khailu dawakai kuma imam al bukhari in ka duba sahih al bukhari littafin sa zabe sa na farko shine fassaran abdullahi bin abbas wato kenan Allah madaukaki yana rantsuwa ne da dawakai a cikin wannan sura to wani irin dawakai Allah ke rantsuwa da su dawakai dai iri uku ne wannan ma fassara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin littafin bukhari da muslim cikin bukhari hadisi na 2860 littafin muslim kuma hadisi na 987 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake al khailu li thalathatin doki na mutum uku ne inda duk kaga doki to na mutum uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li rajulin ajrun wani mutum in ya aje doki yana samun lada wa li rajulin sitrun wani mutum kuma in ya aje doki yana samun ruhun asiri sai manzon Allah yace na uku wa ala rajulin wizrun wani mutum kuma in ya aje doki zulubi yake samu kashi uku kenan wani doki ana samun lada in an aje shi wani doki ruhun asiri ne wani doki kuma ajiye shi zulubi ake samu to ga fassarar manzon Allah dawakai iri uku ne kuma nan Allah madaukaki ya rantse da dawakai to annabi ya fassara yace fa amman ladhi lahu ajrun wanda yake samun lada saboda aje doki farajulun rabataha fi sabilillah shine mutumin da ya daura doki kawai bashi da wata manufa illa dako da kuma jiran yaki ya tafi yaki da wannan doki yakin nan saboda daukaka addinin Allah wannan mutumin aje dokin nan da yayi yana samun lada inji manzon Allah innamal a'malu binniyati fa atala fi marjin manzon Allah yace wannan mutumin sai kafa turkenta a wurin da take kiwo aura batin ko kuma misali akan wani wato wani tsauni ko wata fadama yayi ma wannan doki ya kafa masa turke fa annabi yace fa ma asaba fi tiyaliha du abinda dokin nan ya samu a wannan turken zalika fil marji aw rauba kanat lahu hasanatin la da yake samu tsawon zaman wannan doki kuma tsawon shekarun da yayi ana kiwon sa lada ne shi yake samu saboda niyyarsa ya tsara wannan doki ne domin daukaka addinin Allah don jiran yaki sai annabi yace walau annaha qata'at tiyalaha fastannat sharfan aw sharafaini kanat arwaquha wa atharuha hasanatin lahu da a ce wannan dokin zai tsinke daga turken da aka yi masa ya hau kan wani tudu ko tuddai guda biyu ko sun haka ya gudu to duk inda wannan doki ya tafi Allah yana sa mala'iku suna kirga takun dokin suna kirga kashin dokin baki ɗaya manzon Allah ya ce Allah yana ga wa mala'iku su rubuta wa mai dokin lada yake samu sai fahiya lizalika rajuli ajru don haka wannan doki lada ne ga mai shi manzon Allah ya ce walau annaha marrat bi laharin da a ce wannan dokin zai wuce wani rafi fa sharibat minhu dokin ya sha ruwan walam yurid an yaskiyaha alhali shine dokin bai yi nufin ya shayar da wannan dokin ba kana zalika hasanatin lahu duk da haka lada yake samu kuma annabi yace koda wannan dokin zai fada gonar wani mutum yayi ta'adi kaga dai ga wanda ke kiwo in dabbar ta shiga wata gona tayi ta'adi ai zulubi zai samu ko amma wanda ya tsara doki don kawai jiran yaki idan dokin nan ya tsinke ya fada wata gona yayi barna lada ake kirgawa mai dokin inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda niyyarsa sai annabi yace to mutum na biyu wa rajulun rabataha taganniyan wa ta'affufan akwai wanda ke kiwon doki saboda sana'a ya sayar ya samu abinci walam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha bai manta da haƙƙin Allah da ya wajabta a kanta ba to duk mutumin da ke riƙon doki domin sana'a fa hiya lahu sitrun wannan sutura ce gare shi ko hanyar abinci ne yana samun rufin asiri game da kiwon doki wannan babu laifi annabi yace mutum na uku fa amma ar-rajulu alladhi alayhi wizrun wanda ke kiwon doki ya samu zunubi fa huwa rajulun rabataha fakhran wa ri'an wa liwa'an li ahli al-islam mutum ne ya daura doki saboda tinkaho da alfahari da nuna wa mutan gari shi yayi kudi da mugun tanaji ga musulmai da dama akwai masu kudi ne yanzu wadanda ke sayo da wakai in mutum yayi kudi sai ya shirya wani garke ya kawo da wakai daga turai ana kawo musu cabin biscuit suna ci dakunan dawakan ma kafin ne hidiman da ake ma dawakan wallahi ba a yi mutum baya ma ƴaƴansa ya dinga kashe kuɗi manzon Allah ya ce ya riƙe doki mai fakharan wa ri'an saboda alfahari da nuna ya isa manzon Allah ya ce fa hiya wujurun ala zalika ar-rajuli wannan dokin masifa ne ga wannan mutum domin duk abin da dokin nan yayi tsawon zamansa gunshi zunubi ake rubuta masa to don haka dawakai iri uku ne a fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi dake cikin littafin Bukhari da Muslim to da wani doki kenan Allah ke rantsuwa cikin wal'adiyati da ya rantse da dawakai masu sukuwa wani doki kenan shin wancan dokin da aka daure saboda tafiya yaki ko kuwa dokin da mutum yake kiwo don rufin asiri ko dokin da masu kuɗi suke saya su aje don nuna isa wani doki ne Allah madaukaki ke rantsuwa da shi ko ba gaya ma ba ka sani wani doki kenan dokin farko shine dokin jihadi me yasa Allah madaukaki ya rantsa da doki dokin da ake tafiya da shi yaki don Allah ku lura da kyau Allah bai rantsa da mai yakin ba sai ya rantsa da dokin ma da ake zuwa yaki da shi saboda ya nuna muku muhimmancin yaki muhimmancin tanaji na yaki wanda al-Usaimin Allah ya ji kansa akwai wata muhadara da ya gabatar yake cewa yana mamakin wani yanayin zamani da muka shiga a farkon zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai ba su kai yawan mu ba tanadin yakin su ma bai kai namu ba amma wannan lokaci sun ci duniya da yaki yanzu ana maganar musulmi akwai miliyan dubu nawa sannan ga makamai iri-iri kasashen musulmai na nan da yawa misali akwai Saudiya akwai Bahrain Qatar Oman akwai Yemen kashi biyu ko ga Jordan Syria Philippines ga Afghanistan su Pakistan Indonesia Malaysia ka dawo su Egypt Algeria ga Tunisia ga Mauritania waɗannan duk kasashen musulunci ne a ce za a tara makaman su waje guda shin akwai ƙasa da take duniya ne da za ta kai musulmai ƙarfi to ga ƙarfin muna da shi ga yawa muna da shi amma kuma abin mamaki musulmi shike cikin takaici na rayuwa al-Usaimin yace wannan abu yana bashi mamaki in ka duba littafin Bukhari hadisi na 2853 ko sharhus sunna na Imam al-Baghawi mujallabi na 10 shafi na 388 akwai hadisi ingantacce da manzon Allah ke bayanin falalan aje doki kawai don yaki mutum ya aje doki saboda jiran yaki annabi yace man yahtabata farsan fi sabilillahi duk wanda yayi tanadin doki saboda yaki imanan billahi kawai dan yayi imani da Allah wa tasdiqan yana ne gaskantawa bi wa'dihi da alƙawarin da Allah ya yi duk mutumin da ya tanadin doki na yaki Allah zai bashi lada kana shab'uhu to koshin dokin warayyuhu da wato inda yake ya ci abinci ya koshi ko ya sha ruwa ya koshi wa bauluhu da fitsarin doke wa rawtuhu da kashin doke hasanatin fi mizanihi yawmal qiyama duk lada ne Allah yake tanada masa a cikin fikelin da za a gwada masa nauyin ayyukansa a ranar tashin kiyama wallahi mun manta wani sashi mai yawan gaske na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya kwadaitar da mu tanadin yaki ku duba in ka adado ki kawai kana jira ne yaki ya taho kai amfani da wannan doki saboda taimakon addinin Allah manzon Allah yace in dokin ya ci abinci ya koshi lada kake samu in ya sha ruwa ya koshi lada kake samu in ya yi fitsari lada ake rubuta maka haka ma bayan gidansa lada ake rubuta maka kenan ana kwadaitar da mu tanadi domin jihadi kar mu ce sai lokacin yaki ya taho sannan mu shiga jiji muna neman sanda wannan kuskure ne mutum ya yakin Badar wanda shine yakin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin farko wanda manzon Allah ya shine yakin Badar a lokacin da aka tafi yakin nan sayyidina Ali yake ba da labari yace wannan dare da ake washe gari za a yi yakin Badar sayyidina Ali yace wa ma fina illa na'imun kowa yayi bacci duk sahabbai suka yi bacci ana gobe za a yi yakin Badar gaira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace amma banda manzon Allah yusalli annabi kwana yayi yana sallah waye da yana ta roƙon Allah hatta asbaha sai da gari ya waye annabi yana addu'a yana cewa Allahumma in tahlika hadhihi al-isabatu la tu'bad ya Allah kaga waɗannan mutane ɗan kaɗan wallahi in ka bari aka hallaka su to ba a sake botan ka har tashin kiyama domin lokacin su ne kadai musulmai annabi yace idan waɗannan ƴan tsirarun mutane suka hallaka to ba za a bauta maka ba me yasa manzon Allah ya kwana yana sallah yana roƙon Allah bai yi bacci ba saboda duk musulmai a wannan yaki na Badar kaf babu wanda yake da doki sun banda sayyidina Ali wata riwaya kuma sai Zubair bin al-Awwam kaf gaba ɗaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba al-bidaya wa nihaya na ibn kasir mujallabi na uku shafi na 265 zuwa 66 yace washe gari ranar da aka yi yakin Badar ya ba da labari hadisin sayyidina Umar da Abdullah bin Amr bin al-As su ma suka ba da bayani kaman wannan na sayyidina Ali washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam da aka taho aka ja daga can gefen kafirai ne nan gefen musulmai ne annabi ya daga ido ya dubi musulmai sai ya ga yawan su mutum 300 ne kawai da ɗan kaɗan ya dubi wancan gefe ya ga kai arna sun kai mutum 1000 gabansa sai ya faɗi ya sake duba gefen musulmai sai ya ga kab musulmai babu mai takalmi takalmin sawa babu mai shi sannan dukkan su ba wanda ke sanye da wando kowa kwarjale ya ɗaura wani ma ba shi da komai illa mayafi da yafa a jikinsa ya duba wancan gefen sai ya gansu sun yi ɗamara kaya irin na mayaka duk suna da shi ya sake duba gefen musulmai sai ya ga galibin musulmai sun kwana uku ba ci ba sha yunwa ta addabe su abinda za su ci ma ba su da shi za a yi yaƙi da wanda ke cikin yunwa ya dubi gefen kafirai sai ya gansu sun ƙoshi har ma kuma ga tulunan giya ga mata gefe suna waka ana cashewa ana rawa mayin wace zai fada da kosashe manzon Allah ya sake duba gefen musulmai sai ya ga ai makanin da musulmai ke rike da shi daga dorina ka duba ko wanto za a yaki wani dorina ne yake rike da shi sai kulki wani ya samo kulki kuma da za a tafi yaki aka je juji ana roro karafa kuma sai ga wani dan karfe dai mai dan tsiye ce to yawa wannan dai za a yi aiki da shi amma ya juya ya dubi gefen kafiran maka sai ga duk wani makami da ake amfani da shi a duniya suna da shi manzon Allah hankalinsa sai ya tashi kafin a fara fada kenan sun kuma ja daga kai manzon Allah sai ya juya ya fuskanci alkibla ya daga hannayensa ya kama addu'a saboda tsaban tashin hankali mayafinsa sai ya faɗi sai da Abubakar ya zo ya ɗauki mayafin ya yafa wa manzon Allah annabi jikinsa na rawa yana addu'a yana cewa Allahumma anjizma wa atani ya Allah alƙawarin da kamin ɗin nan a mafarki na jiya ka cika min shi
اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعض في الأرض أبدا ودن يمتاني كدن gasu ba su da yawa ya ubangiji ba mai takalmi sai mun gasu tsirara ga yunwa za su yi fada da wadancan arna kosassu wadanda suka yi tanadin duk wani makami da ake alfahari da shi ya Allah in ka bari aka halaka ƴan musulmai din nan shikenan kuma ba a sake bautan ka Abdullahi bin Mas'ud yace ma sami'tu munashada yanshadu ashad min munashadati Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu yawm badr Abdullah ibn Mas'ud yace ban taba je an hada Allah an roke shi da wani abu tsananin roko irin wanda naji manzon Allah yana yi ma ubangiji ranar yakin Badar ba ban taba ganin mutum ya tsaya tutur ka'in da na'in yana roƙon Allah ya Allah irin tsayuwar da manzon Allah ya yi ranar yakin Badar ba amma da shike Allah ya sani ba da gangan bane musulmai suka taho wannan yakin ba makamai domin duk talakawa ne ba su da kudin da za su saya ne ba da gangan bane suka taho babu takalmi ba su da kudi ne ba da gangan bane suka taho da yunwa babu dukiyar da za su ci abinci shine Allah madaukaki ya turo musu nasara duk da yunwan nan duk da rashin tanadi na makami Allah ke bamu labari cikin suratu Ali Imran yace walaqad nasarakum Allahu bi badri
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
ولقد نصركم الله ببدر كتنا يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله فياتي مكيكو آيات بدر والله تنكم الله لبادنها كبار لكاشنك وابوشي مثل ده يؤكو يفعل هذا مثل دفو wannan sai hikima ta ubangiji Allah ka ba mu Usama bin Laden nasara
wa laqad nasarakum Allah bi badr Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum azilla ba ku da yawa kana makaskanta
Allah ya ce fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah abin da yasa aka ba ku wannan taimako saboda kun kiyaye dokokin sa ne la'allakum tashkurun da fatan in kuna kiyaye dokokin Allah to za ku iya bada godiya da tawaje ba akan ku
فاتقوا الله لعلكم تشكرون امام البيهقي ده امام النسائي ده امام ابو داوود suka rawaito hadisi daga Abdullah ibn Amr yake cewa bayan an gama yakin badar fan qalabu ma minhum rajulun babu wani mutum cikin sahabban annabi din nan illa wa qad raja'a bi jamalin aw jamalain wato kusan kowa ya samu ganima a yakin badar daga wanda ya dawo da raƙumi guda sai ma wanda ya samu ganima ta raƙumi biyu ka duba fa yadda suke da rauni to ashe kenan akwai buƙatar mu ji tsoron Allah kafin Allah madaukake ya ba mu taimako wani malami ke cewa inna Allah ta'ala yansurul fajira 'ala al-mu'min al-'asi Allah yakan taimaki ma kafiri akan musulmi mai sako kana sako to abinda arna yake yi kana yi anne na shan giya musulmi na shan giya anne yana zina musulmi na zina anne na sata musulmi na sata sai kuka tsaya za ku yi faɗa wanne Allah zai taimaka sai rabu da miciyata ko sai ta faɗa da juna babu mamaki ma taimakon Allah ya tafi gun kafirin saboda ya zama maka ishara ka gane kuskurenka don haka Allah ya ce fattaqullaha la'allakum tashkuruna ku kiyaye dokokin Allah da fatan ku zama masu godiya wallahi mu ji tsoron Allah in ba mu ji tsoron Allah ba mu gama ganin takaici ba a rayuwarmu Allah shi kare mu bayan an gama yakin badar shikenan sai Allah ya saukar da suratul anfali a cikin ta Allah ya ce musu wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa ni'batil khair turhibuna bihi adu Allah ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
wannan sura babu ko shakka kuma ba sabani tsakanin malaman tarihi da malaman tafsiri akan cewa ta sauka ne bayan yakin badar suratul anfal a cikin ta Allah yake masa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu an gama yaki ku 300 kun ci nasara kan wajen mutum 1000 amma fa ku kiyaye ga ka'ida yanzu wa a'idu lahum mastata'tum min quwwatin ku yi musu tanadi duk abin da za ku iya na ƙarfi duk abin da za ku iya na ƙarfi na yaki almadiyya wal ma'nawiyya ku yi musu tanadi ku yi ma'arna tanadi inji Allah wannan magana tana cikin qur'ani ko bata cikin jama'ar musulmi wa a'idu lahum ku musu tanadi sun kafirai mastata'tum min quwwatin duk abin da za ku iya na ƙarfi na yaki ku yi musu tanadi ka nemo wuka ka aji wani yake gaya mutum yanzu shikenan babu lafiya mutum ya nemo bindiga na ce wallahi inda hali in sayo igwa kun san igwa tankin yaki wallahi zan mirgine shi in taho kofar gida in zo kofar gida in aji in an turo ni CID don menene ka sayo baka da lafiya in ce musu ai ina da lafiya daga Qur'ani ka sake karantawa
Allah ya ce
wa a'idu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribati al-khayl turhibuna bihi adu Allah تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ الله يسير وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة la hawla wala quwwata illa billah sai ka zauna baya kana kuya akwai wani ma'aikaci ne yana mun bayani ba zan faɗi garin da yake ba CID ne yake mun daga farkon watan goma October zuwa ƙarshen watan goma a wannan garin kawai kiristoci mutum sama da 40 suka je suka karɓi lasin da bindiga ya tabbatar min ya rantse ya ce wallahi musulmi da ya karbi lasin din bindiga daga farkon watan goma zuwa ƙarshe ba su mutum biyar ba ya ce shin babu masu kuɗi ne za ka karɓa ne da sunan za ka ringa zuwa faransa da sunan jim and hunting ko amma kuma za ka aje shi for self defense ka kare kanka idan fada ya tashi da ire-iren waɗannan makamai ake kakkashe ku da yawa akwai musulmin da in ka tafi gidansa wuka wallahi sai ya nemi matansa ke ina wukan nan da ake yanka kaza da shi kana ta gina gidaje kana ta aje motoci ka kuma kawo arna su ne manajojin ku ka matso da shi kusa da kai kuma Allah ya ce mana la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma Allah ba shi da amana wai da kai da Allah wa ya fi sani a antum a'lamu anillah shin ku kuka fi sani ko kuwa Allah shi ya fi sani to kai ka san zahiri shi ko Allah ya san baɗi ne Allah ya ce waɗannan arnan babu amana tsakanin ku da su ba abin da suke sa ido kai illa dukiyan da ka tara gidajen da ka jijjina motocin da ka samu abin da ya dame su kenan wallahi ba addinin mu ba wannan abin shi ya dame su gashi Allah ya ce mana wa'idu lahum mastata'tum min quwwati ku musu tanadin duk abin da za ku iya na ƙarfin yaki ku sayo wukaƙe ku sayo bindigoji ku sayo mizai ku sayo tankunan yaki kwari da baka kai Allah ka taimaki Usama bin Laden wai kuna jin me yasa Amurka take tsoron sa saboda wannan ayar kadai da ya dauka yayi aiki da ita wallahi domin sun sani yana da ƙarfi yana da hikimar yaki yana da training na musamman don haka ya zama musu haɗari ya zama barazana ga duniya don haka suke kokarin su da sun kama shi sun ga bayan shi shi ne kadai kuma da ikon Allah ba za su ci nasara ba kuma ya faɗa ya ce in sun ma kama shi to Usama na nan da yawa ni ma dai Usama ne Allah ya ce wa min ribatil khayl haka ma da wakai ku daddaure su inji Allah tabaraka wataala kun gani a cikin wannan aya bayan ya ce ayi tanadin makamai sai ya ce har da ma da wakai kun ga doki na da muhimmanci wajen Allah ya ce wa min ribatil khayl ku daure da wakai ku yi zaman dako da su ba wai za ku fada ma arna da yaki bane, in aka ce kowa nan masallaci yana da bindiga ba wai za mu fada ma arna da fada bane, in shi musulmi yana son zaman lafiya. Amma Allah ya ce ga wata hikima, idan arna suka sani kuna da makamai turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, duk wani makiyayin Allah makiyayinku wallahi zai gabansa zai fadi in yayi tunanin yayi yaki da ku. Ta ya kamata mu fada wa musulmai yola ce kai anya suna da bindigogi fa, kaga ni da zaran tunanin ya zo masa gabansa sai ya fadi. Shikenan kun samu tsari, ko da ba a yi yakin ba kuna da cikakken tsari da kwanciyar hankali. Allah ya ce to ba ma na zahiri ba, don arna iri biyu ne, wa akharina min dunihim, akwai munafikai la ta'lamunahum, ku ba ku san su ba, Allahu ya'lamuhum, Allah shi dai ya san su. Kar ka yi mamaki cikin masallacin nan ma da kai wasu munafiki, da shi ake tafiya, da shi ake tafiya, da shi ake komai. Sai ka samu lokacin da ake fada da musulmi munafiki na fatocin makami yana zuwa ya saida makafirai, wallahi kar ka yi mamaki. Sai Allah ya ce kudin da za ku kashe ku sai makamai din nan, wa ma tunfiqu min shay'in, duk abin da kuka kashe na dukiya fi sabilillahi, in dai don taimakon addinin Allah ne, yuwaffa ilaykum, Allah zai biya ku lada akai. Ka sayo wuka ka aje don jiran yaki, kana samun lada. Riba kai kake yi, bi ma'ana kai hubusi ne na makami saboda addinin Allah, don haka zaman sa da yake a wajen ka lada kake samu. Allah yake wa antum la tuzlamuna, ba za a naka samu ku abin nan ladan da za ku samu ba. To ku lura da wannan aya ta suratul anfal. Allah yake wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin, kuma su kana din duk abin da za ku iya na karfin yaki. Wannan umurni ne Allah yake mana, ko ba umurni ba don Allah? Umurni Allah kuma wajibi ne ko kuwa sunna ko mustahabi? Shin duk wanda ya saba umarnin Allah zai yi nadama ko ba zai yi ba? Abin da ke faruwa da mu kenan. Don haka duk mutumin da yaki ya ci shi ya kuka da kansa. Allah ya ce ka musu tanadi, kai baka yi tanadi ba. Wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin, a ce musulmi yana da naira miliyan ɗaya zai yi gini ya sai mota, tuna kasan tunaninsa, gida, mata, abin hawa. To duniya ta tsari, matan ma a samu su shikenan. Amma bayi tunanin makami da zai aje ya kare rayuwarsa, ya kare matan da ƴaƴansa, ya kare dukiyarsa, ba tunani, ba zai iya cire naira 100,000 ya sayo bindiga ba. Kai Allah wadaransa. Jama'a mu farka wallahi, muna cikin wani haɗari na rayuwa, ko mun so ko mun ƙi rayuwar nan fa ta canza, wanda ma mu canza. Walau sadaqullaha lakana khairan lakum, idan mun gaskanta Allah. In kana tunanin da can akwai alƙawarin amana tsakaninmu da kafirai, ai da ma muna national anthem, ko national anthem yana nuna mana ƙasarmu guda? To yanzu fa yana nuna maka ƙasarku guda? Yana nuna maka cewa kafiri zai ragan maka? Ko ko shi ne ka zauna eh to ai mu annan nan mu muna zaman lafiya da su, kar a kawo mana rigima. Wai da nake wata unguwa ina wa zai ce yawa, to kaga wannan dan gudun hijira ne, ku kiyaye shi. Yaki ya ci su ya zo nan zai kunna mana rigima. Je to wanda yaki ya ci shi, ai shi ya kamata ya ja kunnan mutumin da yakin zai ci shi ba. Haka ne ko? Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana addinin nasiha. Mutukar mutum bai wa dan uwansa nasiha ma ba shi da addini. Kuma da yaki ya ce mu muna muku nasiha, ku da yakin bai zo gurin ku ba, ga yadda muka sake misali. Yaki ya ce mu kuma in kun yi sake ne ci ku, bare mu kuma yakin da ci mu zo wallahi mun yi nasara 100%. Dama dole ne yaki idan an yi shi akwai kashwaliki, kashwaliki ne ko yana iya zuwa ta kowane fanni illa iyaka, amma ka dauki jumla na ta'adin da aka yi zaka samu mun fitin nasara akan su wallahi. Ko su suna faɗa kuma ko ni ban faɗa ba kai ma ka taɓa ji, saboda haka muna gode ma Allah. Amma kuma abin da ya faru waɗanda muke ganin mun yadda da su suka ci amanan mu, shi ne kuma ke jan kullum ku mai da hankali. Ga wata aya da Allah ya mana kira mun yi sake da ita, wallahi dun mu farka. Wa a'iddu lahum mastata'tu, jama'ar musulmi ku yi tanadi. Goro kake saidawa, in ka sayar ka samu naira 20 ka ware naira 5 ka zuba a asusu. ni za ka yi da shi za ka nemi makami ka je ka ajiye ba a ce kai fada da kowa ba musulmi bai tsokana kana zama ne da in an fada ma to duk wanda ya zo ma daga raje ku zai yi nadama kafin a kashe ka kai ma ka kashe wannan shine kaida amma shi ke ne da an bushe iska musulmi shi ne ya zamanto abin ta'adi gabacin duniya in ka ji ana kisa waye musulmi ne in ka ji ana fada yammacin duniya musulmi ne duk wani karamin arni in yana da bukata wajen gwamnati a yi jiya masa sai ya tanaji kawai fada wa musulmi amma ku kuna zaune kun kasa tanaji sai yaushe kuma kullum ana wa'azi jama'a ai tanaji in sun ji wa'azi sai su je su yi tanaji ku kuna zaune cikin daridi sannan ku duba wani hadisi da ke cikin littafin Bukhari hadisi na 2912 sahihul Bukhari Amr ibn al-Haris yace jama'a ku kiyaye ma taraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi illa silahahu ranar da manzon Allah ya mutu da aka tawo sai aka samu ana bin manzon Allah bashi wani ba yahudi ke bin manzon Allah bashi na jinginar surkensa da ya bada ya karba hatsi kun ga talauci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bukata ta rayuwa ko ta sa ya nemo bashi ya karbo jingina na abin da zai ci amma duk da haka da manzon Allah ya mutu abin da aka samu ya bari gado shine makami kaza akwai wani talauci ya kama ya dauki duka ya ce kai akwai mai saya to shi annabi duk abin da zai iya sallamarwa zai sallamar banda makami manzon Allah ya bar duniya ya bar gadon makami da kuma wata gona guda wadda ya bar ta sadaka makami ya bari gado gashi kuma an biyo shi bashin abinci da ya karba wannan ishara ce da take nuna maka komai zaka iya rabuwa da shi kai musulmi amma banda ne banda makami sannan hadisi ya taho cikin littafin Muslim Uqbah bin Amir Allah ya kara masa yarda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa ala minbar hadisin yana cikin sahih Muslim yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari a cikin masallaci ya karanta wannan aya wa a'iddu lahum mastata'atin min quwwatin sai manzon Allah yace ala innal quwwata ramyu salasan manzon Allah ya faɗa sau uku yace karfin da Allah yace ai tanadi koyon harbi karfin nan da Allah yace ai tanadi shine koyon harbi duk musulmi ya koyi harbi inji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara wannan aya ta suratul anfal ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu karfin nan da Allah ke wajabta kowane musulmi ya tanadin sa shine harbi harbin nan ko da kwari da baka harbin nan ko da majejjewa harbin nan ko da hannunka ne harbin nan kuma ko da bindiga ne yanzu a masallacin nan da za mu yi layi a kawo kwari da baka a ce kowa ya harba sai mun ji kunya gashi annabi ya ce ala innal quwwata ramyu mun saba umurnin Allah ko mun saba ba mutum nawa ne yake bin umurnin Allah da umurnin manzon Allah ya tafi ya koyi harbi mutum nawa ne ka je koyon harbi ka je ka ga yanda arna yanzu suka farka da majejjewa yadda suke harba majejjewa sai kai mamaki wallahi fadan nan da aka yi jus abin da mun mamaki ka ga yaro karami yadda iya harba majejjewa shugabanmu shugaban kungiyar izala na karamar hukumar barikin ladi local government Alhaji Sani Allah ya ji kansa ya yi shahada wannan yaki ana fafatawa wani arne ne ya harbo shi da majejewa da wani dutse sanadin ya faɗi ƙasa kirjinsa kafin nan suka zo suka yanka shi muna ina harbi da majejewa ba mu iya ba harbi da kwari da baka ba mu iya ba harbi ma da danko ya yake kiransa katafan sunna eh ba su sa wannan irin hausa ne wala dubu ne iya ba kama an kulu in kuka lura abin da yasa amurkawa ke tsoro
wallahi mu mai da hankali
manzon Allah ya ce ala innal quwwata ramu kai akwai wani hadisi da ke cikin littafin Abu Dawud hadisin Uqbah bin Amir har yanzu shi Uqbah bin Amir dan nan da ya rawaito wannan hadisi wanda annabi yake fassara waccan ayan da cewa wajibi ne kowane musulmi ya iya harba harbi lokacin da ya mutu da aka taho za a yi rabon gadonsa daki guda aka bude, wallahi ba abin da ke dakin illa kwari da baka da sanda da wuka da waye, sai da aka samu kwari da baka guda 360 banda wukake da sanduna a daki. Uqba bin Amir sahabin Annabi Muhammad shi da yake bamu labarin na a cikin littafin Muslim, yake Annabi ya fassara Allah da yake wa idlahum mustaqatun min quwwatin, Annabi yake akoyi harbi, to wallahi sai da ya bar gado na kwari da baka guda 360. Ashe yawan makamin ka yawan ladanka, yana da kyau inda hali ka mallaki bindiga guda 100 iri iri, kana da shotgun, kana da G3, kana da menene, kana da piston, sannan kana da ma machine gun, inda hali ma kaje inda ake sai da grenade ka sayo ka aji, inda duka ji ana sai da bomb ka sayo ka boye, in ma kaje akwai mai sai da igwa ka kawo ka aji. Yawan makaminka yawan ladanka wajen Allah. Hadithu littafin Abu Dawud, Uqba bin Amir yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah yudkhilu bisahmi alwahid thalathata aljanna, Annabi ya ce akan kifiya daya Allah yana sa mutum uku gidan aljanna. Kifiya guda daya a ranar tashin kiyama akan ta Allah yana sa mutum uku gidan aljanna. Kifiya guda, manzon Allah yake sani abu da farko, Allah zai ce ina wanda yayi wannan kifiya, sai wancan ya ce gani ki zo ka tafi aljanna. Na biyu, manzon Allah ya ce warrami bihi, mutumin da ya amfani da wannan kifiyan a fadan addini, Allah zai ce ina yake, ce gane ce kai ma shiga aljanna. Sai na uku, manzon Allah ya ce munzalihi, ina mutumin da ya daure kifiyan, domin wanda yake yin kan kifiyan da kuma abin nan tsinken kifiyan daban ne da kuma wanda ke daure ta, yace ai gashi zai ce duk ku shiga aljanna, mutum uku ke shiga aljanna saboda kifiya guda a ranar tashin kiyama, inji manzon Allah. Da Annabi ya faɗa haka sai ya ce farmu warkabu, jama'ar musulmi ku je ku koyi harbi, ku je ku koyi sukuwa da doki, farmu warkabu. Sai manzon Allah ya ce wa antarmu ahabba ilayya min antarkabu, kai ku koyi harbi din nan ma yafi min akan ku koyi sukuwa, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar Annabi ya sani akwai lokaci da zai zo doki amfani da shi a yaki ba zai yi fa'ida ba kamar amfani da wasu abubuwan hawa. Kaga yanzu zamani ya canza, ba a yaki da dawakai. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa antarmu, koyon harbi din na fi son shi akan koyon masu kuwa. Ga wanda ya dauki cassette, video cassette na Usama bin Laden, zai ba da shaida. Usama bin Laden yake cewa ba shi ma da lafiya da ake hira da shi, yace ka gane din nan babu ranar da zan tashi ban yi sukuwa, ina sukuwa ina hawan doki saboda rayi sunnar manzon Allah, ina sukuwa na kan yi tafiyan kilomita 60 da doki. Ku duba shi yasa kuke jin sunan sa ya daukaka, wallahi ba banza ba, kana kauyen ku haka kawai duniya za ta san ka, ina ce kai abin ayaba, yakan yi sukuwa da doki kilomita 60, kaje ka nemi kasa din sa, video kasa da aka hira da shi, wanda Aljazeera ta hira da shi, hiran da aka yi 1987 ne, ina 1997 ina tsammani, ba wanda aka yi da shi bane ba. Annabi ya ce wa man taraka ramya ba'da ilmihi, to duk mutumin da ya bar harbi bayan da ya iya harbi da kifiya ko ya iya harbi da bindiga shikenan sai ya koma ya shantake. Manzon Allah ya ce ragabatan anhu, in dai ya bari saboda ya kyamaci harbin ne, fa innaha ni'matun kafarha, to wata ni'ima ce ta Allah da ya butulce. Kamar a cikin littafin Muslim, hadisi ingantacce, manzon Allah ya ce man alima ramya, wanda ya koyi harbi kuma tarakahu daga baya sai ya bar harbin, fa laysa minna, baya tare da ni. A wata riwaya ya ce faqad asa, ya saba. Wata riwaya ya ce faqad asani, ya saba ma umurnina. Ya kake jin a ce baka tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya koyi harbi daga baya sai ya bari, baya tare da manzon Allah. Annabi ya ce mu koyi harbi, farmu warkabu, ku koyi harbi, ku koyi sukuwan doki, saboda falalan sukuwa din na Abdullah bin Umar. Ya ka duba littafin Bukhari, ya kawo hadisin sa, hadisi na 3644 da kuma littafin Muslim muttafaqun alayhi, hadisi na 4871. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al khayl fi nawasiha al khayr ila yawm al qiyamah, shi doki
a gashin goshin sa akwai alheri da Allah ya saka har zuwa ranar tashin kiyama ga duk wanda ya rike shi saboda yaki. Saboda haka cikin littafin Imam an-Nasa'i akwai hadisin Anas bin Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Anas ke cewa lam yakun shay'un ahabba ila rasulillahi min al-khayl, babu abin da Annabi yafi so fiye da doki a duniya, ba kyautar da zaka yi wa manzon Allah ya ji dadi irin ka bashi doki. Kamar littafin Bukhari hadisi na 2855 da kuma silsilatu da'ifa maganar ingantacciya mujallar na 2 shafi na 394 aka bada labari cewa kana lin nabiyyi farsun yuqalu lahu luhayf, annabi yana da doki nashi na musamman da yake masa suna luhayf, abinda yasa ake kiransa luhayf saboda tsawon bindinsa. Idan manzon Allah yana sukuwa da dokin bindinsa na jan kasa, manzon Allah yana da doki shi kansa, kaga bai yi umurni ya zauna haka ba, shi ma kansa yana da doki kuma shi ma kansa yana sukuwa. Don haka Imam al-Bukhari yayi babi musamman, ka duba kitabul jihadi wasiyar, babi na as-sabqu bainal khayli, babi musamman akan koyon sukuwan doki. Musulmi ya kamata ya rika koyon sukuwa duk inda musulmi yake. Imam al-Qurtubi yace la khilafa fi jawazil musabaqati ala al-khayl, babu ko sabani tsakanin malaman sunna cewa daidai ne ayi a ringa wato abin nan tsere-tseren doki, musulmai su rika koyon sukuwan doki wa gairi hamil da wajibi, ba ma doki kawai ba, wa alal aqdami hatta gudu na kafa, koyon gudu da sauransu ya kamata musulmai su rika yi. Yanzu musulmi nawa yake yi? Ya za mutum ya zauna mai kona taruwa a jikinsa juya yake ba, to baya motsa jiki. Da zaran fadan ya zo nan da can gudu ya same shi sai fara haki. Wallahi akwai wani limami guda na wani kauye, fadan nan da aka yi na Jos sun yi gudu na kilomita guda ya fadi rica. Wani kato ya ce ni dai wallahi ku bari ma su zo su same ni, ni dai wallahi ba zan iya gudun ba. Kama shi aka yi aka dauke shi, yan uwa suka dauke shi sun samu aiki biyu ya tsira. Ni daga yanzu ma kasar mu zan koma Kano. Ko ba ka gudu? Yanzu abin kunya ne wai a ga musulmi ya sai misali ya sai dogon wando da riga ko tracksuit ya saka da asubin fari ya kama gudu a unguwa ya ce a wani ya samu tabuwa. To in ne kudi ne ce yawwa kudin nashi kuma dai yanzu abin ya kai shi wani hali. To ni da kake ganin gudu nake wallahi ba ma sakewa. Akwai wa'azi da na tafi wani gari, zan ma faɗi garin Nasarawa Ikon, na tafi wa'azi wannan mun yi walima garin nan predominantly Christian ne, wato da asuba na yi sammako zan tafi kuma zan dawo magama zan dawo Gumau akwai lancin da za a yi gure, sai na yi sammako ana gama sallar asuba ina tafiya na haɗu da Krista yara matasa sama da mutum 100 sun yi gudun fiye da kilomita 7 wallahi wallahi, kuma har yau har gobe insha Allah in dai ka tafi zaka samu suna yi gudun ba. Kama shi aka yi aka dauke shi, yan uwa suka dauke shi sun samu aiki biyu ya tsira. Ni daga yanzu ma kasar mu zan koma Kano. Ko ba ka gudu? Yanzu abin kunya ne wai a ga musulmi ya sai misali ya sai dogon wando da riga ko tracksuit ya saka da asubin fari ya kama gudu a unguwa ya ce a wani ya samu tabuwa. To in ne kudi ne ce yawwa kudin nashi kuma dai yanzu abin ya kai shi wani hali. To ni da kake ganin gudu nake wallahi ba ma sakewa. Akwai wa'azi da na tafi wani gari, zan ma faɗi garin Nasarawa Ikon, na tafi wa'azi wannan mun yi walima garin nan predominantly Christian ne, wato da asuba na yi sammako zan tafi kuma zan dawo magama zan dawo Gumau akwai lancin da za a yi gure, sai na yi sammako ana gama sallar asuba ina tafiya na haɗu da Krista yara matasa sama da mutum 100 sun yi gudun fiye da kilomita 7 wallahi wallahi, kuma har yau har gobe insha Allah in dai ka tafi zaka samu suna yi. Muna ina wanda gashi sunna ce ta karantar da mu, duk ɗabi'a ce ta musulmi mu ringa motsa jini mu ringa koyon gudu, ka samu ka ringa zuwa ɗaukar weight lifting ko in ba abin nan ma ko block ka ajiye a gidanka, block biyu na siminti nan gefen da ka samu wani sanda a ƙarfe ka tura tsakiya ka ringa ɗagawa, ka ringa koyon motsa jini da gudu da tsalle da sauransu, domin akwai ranar da za ta zo za a buƙaci irin wannan, kuma ranar da sai wanda ya saba. baka samu gudu ba nan da cin kagaji daga nan an rufa guje zuwa cikin jimeta mutum wani sai faɗi jini ya haushi to me kake gani da a ce kana motsa jikin na yau da gobe ko da gudun zai taho zaka cimma nasara ga abin da Imam al-Qurtubi yake faɗa wanda ya fi shekara 800 da mutuwa yanzu yace malaman sunna kaf sun ci la khilafa fi jawaz al-musabaqa babu ko sabani tsakanin malaman sunna cewa daidai ne mutane su ringa guje-guje su ringa tsalle-tsalle su dinga koyon su kuwan doki wa ala tarani da harbi da kibiya da harbi da bindiga bisihami wasti imal al-asliha su ringa koyon aiki da bindiga yanzu an kawo bindiga baka iya sarrafa ta ba ga bindigar ba zaka iya ba ba mamaki ma wajen harbawa ka kashe kanka to ba su iya amfani da bindigar ba lima fi zalika min at-tadribi ala al-harbi imam al-qurtubi yace domin haka kaman kana makanka training ne na yaki akwai wanda yasan ranar da yaki zai zo ba mai neman ta annabi ya hana mu mu yi fatan Allah ya kawo yaki amma kuma Allah ya ce wa a'iddu lahum ku musu zaman dako ko ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu ku zauna zaman jiran yaki dan baka san ranar da zai zo ba sharadi kawai abinda aka ce shine adamul ja'iza min aljanibaini kada ya zama wajen koyon wato sukuwan doki din wajen tsere-tseren doki ya zama to ana sa kudi kai ka sa kudi wani ya sa kudi ya zama caca amma idan kaman sarkin gari ne zai ajiye wani kudi ko kyauta ko wani abu a kira mutane su yi sukuwa wanda ya ci a bashi babu laifi zuwa Fathul Bari na Ibn Hajar Allah ya samu gani a cikin littafin Bukhari hadisi na 2820 da kuma littafin Muslim hadisi na 2307 حديث أنس بن مالك يناتي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس النبي هو كوا كو يافي كوا كان هلي إنجي أنس قالت يا ذونا جدا من ذن الله شكره قوما سبب هكا يا ذن هلي من ذن الله أنس يتي وأشجع الناس النبي كما يافي كوا بجنتا جارمتك وأجود الناس كما النبي هو كوا كيركي annabi yafi kowa kyau na halitta da kuma hali yafi kowa jaruntaka yafi kuma kowa kirki kaga yanzu da yawa an ce malamai magada annabawa amma wani malami ina ga bai gaji annabi ba saboda shi zama yake baya kokarin koyon yaki din don haka da yi koyi da manzon Allah ba kaga yace wa ashja'an nasi annabi yafi kowa jaruntaka shine Anas yake bada misali yace wa laqad fazi'a ahlul madinati akwai wani lokaci da labari ya taho madina cewa arna sun kawo farmaki madina da labari ya iso madina kowa sai tafi gida ya sha damara ya taho ya hau doki kafin mutane su shiga gidajensu su yi shiri su dauda wa kansu Anas yace fa kana nabiyyu sabaqahum ala farsi manzon Allah har ya shiga ya sha damara ya fito ya hau doki saboda gudun dokin sa shi ya fara isowa wurin kun ga shi annabi ya iya sukuwa annabi ba shi da tsoro don haka mu rika roƙon Allah madaukaki ya rabba mu da tsoro annabi mai bajinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi sukuwa ya koyi harbi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba shi da tsoro haka ya kamata mu yi don laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katira kuma kar mu manta kamar a suratul nisa da Allah yake cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat
wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
الله مغوري ما فتو الله يفهم سنكاونا مغلي Allah ya san tsakaninmu da kafirai, don haka wannan aya ya maimaita jan kunne ga musulmai. Wal ya'khudhu aslihatakum wal ya'khudhu hijrahum wa aslihatakum. Wadal ladina kafaru, Allah ya ce kafiran nan da kuke gani burin su shine law taghfuluna an aslihatakum kurakkanu ku bar makamai. Babban fatan su shine a ce ba ku da makami. Wa anti atikum, ku shagaltu ga dukiya, kun shagala da ita, kun shagala da makami. Fa yamiluna alaikum mailatan wahida, sai su karkato kanku karkata guda kawai, suna fatan su gaggab. Karkai mamaki arne na so ya ga yola ba musulmi, wallahi karkai mamaki ta'adi da suke yi ya samu yadda da wasu abubuwan da dacin tunaninmu bai bamu ba. Allah ya ce waddal, to Allah zai kariya, subhanallah, waddal ladina kafaru, waɗanda suka kafirta burinsu, law tagfuluna an aslihatukum, shine kurabkannu ku bar makami. Wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahida, shikenan sai su karkato kanku karkata guda. Do fadan da aka yi din nan kauye wanda musulmi dubu su fi mutum 100, ba zaka ga arna sun zo sama da mutum 5,000. Sun taho ne da nufin ba sa son bayan sun bar garin a ce akwai rai na musulmi ɗaya mai numfashi. Wallahi sai mutumin da ya ga fadan da aka yi zai baka labari, subhanallah. Shirin da suka yi, wallahi shirin ya kazanta. Abinda Allah yake gaya mana ne sai gashi yana ta hitowa, waddal ladina kafaru law tagfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahida, ba sa son a ce gaba ma an yi tarihin ku, tarihin ma ba sa son a ce an yi. Shine a ƙarshe Allah yake cewa wa khudhu hijrakum, ku rike shirin ku, wallahi ku zauna zaman jira. Inna Allaha a'adda lil kafirina azaban muhina, Allah ya makafirai tanadin azaba mai wulakanci. Allah ka tsare mu. Kuma ga suratul muntahina da Allah yake cewa in yaskafukum yakunu lakum a'da'an,
in yaskafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa yaddu law takfurun.
Allah yake in yaskafukum, arnan nan in suka samu dama kanku, in suka ci nasara a kanku, yakunu lakum a'da'an, za su zama masu ta'adi a kanku, za su zama masu tsananta ta'adi gare ku, masu tsananin kiyayya. Ta'adin da za su yi muku ba na wasa ba. Duk inda kaga an yi yaki, kaga gawa an kona, tabbata gawan waye? Gawan musulmi ne, dan musulmi bai kona gawa. A shari'a ta musulunci, in ka harbi mutum da kibiya ya fadi bai ma mutu ba, ta kuka bashi, domin dama kana yaki ne difa'an an nafsika, saboda ka kare kanka, ko self defense. Tunda har ka harbe shi ya fadi, to ka kare kanka daga sharrinsa, ba ma'anar ka koma maka karasa shi, ba amfani. Bare kuma ka taho ka yi masa kisar gilla, ka yanke kansa, kamar misali fada da aka yi. Duk inda aka yi fadar addini, in ka duba gawar musulmi zaka ga irin ta'adin da suke mata. Na'ibin limamin mu kafin su kashe shi sai da suka kona gemunsa. Duk inda aka yi fada, in dai aka samu wani mai kasumba mai gemu na sunna ya, to sai su kona gemun, in ba su da fetur din da za su kona gawa, su hukuda, su kyakketa, su daddatsa, su wulakanta gawa. Allah ya ce in yaskafukum, in sun ci nasara a kanku, yakunu lakum a'da, za su yi muku ta'aji ba na wasa ba. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum, za su shimfida hannunku baki daya. Kaga musulmi in zai sara yana dan rike hannu, ko baka miƙe hannun gaba daya. Allah ya ce to arne ko in zai sare ka sai ya miƙe hannun, in ma za ta kare to sai ya kura ƙarfinsa kafin nan yake saranka. Wa alsinatahum bisu'i, sannan kuma harsunansu na zaginku, hannayensu na saranku. Wa waddu la takfuruna, sannan ma babban abu suna ma burin ina ma kun mutu arna, bayan sun kashe ku duk da haka suna nadaman dan me ma yasa ba ku mutu kuna kafirai ba. Bayan an gama yakin nan, suka tara matanmu, suka tara mata, domin da aka fara yakin suka ce to hikimar da za a yi shine a kamo mata da yara a tara su a coci. Idan a ƙarshen yakin nan muka ga an fi cin nasara a kanmu, sai mu daidaita namban da aka yi mana da adadin matan nan da yara. Idan mu muka ci galaba, to sai mu sake mata da yara. Amma fa wani guri ne ma aka yi haka, kamar wasu gurare banda ma mata da yaran har dabbobi kona su suke yi. Misali bom, wallahi shanu zuba musu fetur ake ana sa a shana, dabba, kaza, agwagwa, a watsa a watsa mata Peter a cinna mata ashana kafiri bashi da ragowar imani bashi da tausayi bashi da imani Allah yace in yaskafukum yakunu lakum a'daan wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun su kuma yi bure ina ma da kun kafurta shi kuna ganin darasin nan da muke shi na da ma'ana ko bai da shi Allah shi samu gani wallahi tsoro hadari ne komai karfin ka in tsoro ya shiga zuciyarka shikenan mutum yayi asara abinda yake hallaka mu da'iman shine tsoro don haka yasa in ka duba litafin Bukhari hadisi na 2822 da litafin Muslim hadisi na 2706 Anas bin Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna rasulullahi kana yata'awwazu minhu da dubura salati wasu addu'o'i ne wanda annabi yake a ƙarshen kowace sallah kafin ya tashi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika an uradda ila arzali al-umuri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati min azabil qabri wadannan abubuwa guda hudu annabi yana neman tsarin Allah daga sharrin su duk sallah kafin ya tashi Anas bin Malik ba ma shi dai ba kamar misali Amr bin Maimun wani tabi'i ne ya bada labarin cewa Sa'ad bin Abi Waqqas kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yara maza 14 mata 10 tara su yake ya zaunar da su kana yu'allimu banihi kama yu'allimul mu'allimul gilmanal kitaba ya zauna kamar yadda kasan malami ke koyar da yara karatu da rubutu haka kawo annabi yake koyar da yaransa wannan addu'a ku yi kokari ku haddace wannan addu'a ya Allah kada ka sa mun tsoro cikin zuciyata domin tsoro yana hallaka mutum annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sake nan don haka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da iyayensa ku ringa addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni ya Allah ina neman tsarin ka daga tsoro ka rike wannan addu'a duk sallah in ka zo karshe kafin kai sallama kai ta cikin addu'an da zaka yi kafin sallama kai wannan addu'a ka duba at-tabaqatul kubra na ibn sa'ad Allah shi samu gani don haka abinda duk yake kawo mana masifa mu musulmai ba ma nan ba kasashen duniya tsoro ne in banda haka kamar yadda Abdulhamid Kishki yake faɗa yace Yahudawa kasar Yahudawa fa tsakiyar kasashen musulmai take Yahudawa duk mutum nawa ne Yahudawan duniya duka sun fi miliyan 12 to Larabawa fa Larabawa miliyan nawa ne kaga misali ga Syria ga Philistine ga Lebanon ga Jordan sannan ga Egypt duk suna kewayen Isra'ila amma fada ake da Isra'ila din nan sama da shekara 30 zuwa yau ba a ci nasara kanta ba saboda tsoro ana tsoron Amurka wanda Abdulhamid Kish yake cewa mu musulman duniyan nan da za mu haɗu mu yi kake mu tofa kakin nan zai zama kogi yanda duk ba Yahudan da ya fada zai halaka saboda yawan mu da addu'ar kawai za mu tsaya muna yi addu'an kirki ma waɗannan Falastinawan da dukkan mu za mu tsaya mu yi addu'a wallahi Yahudawa sun halaka da ƙarfi za mu tara na yaƙi Yahudawa da sun ƙare ce to amma tsoro saboda ka kawo nan musulmai ya rabu shi sa Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum da zaran ku rarrabu to shikenan kuma ƙarfin ku ya ƙare ga Saudiya ga Iraki ga Iran ga Afghanistan Pakistan ina ne amma ga kasashen kafirai na cin kashi wa musulmai malan ka duba irin ta'adi da ake wa musulmai da zarar an gama wannan fada da musulmi zaka ji an fara wani da musulmi an gama Bosnia sai aka fara na Chechnya ana na Chechnya yanzu ga na Afghanistan ana gamawa kuma da musulmin za a ci gaba in dai ka ji wani yaki a duniya a radio fitaccen yaki zaka ji da wa ake na musulmi ake wani ke bada labari da zai ke gaya min cewa Margaret Thatcher prime minister ce ta Ingila na da ko wai ta taba cewa wato abin da ya bata mamaki wato resistance na musulmai ya bata mamaki kusan kullun da musulmi ake rigima tun farkon musulunci har zuwa yau amma bai hana mutane su shiga addinin ba shiga addinin ake ko musulman ba sa fita wannan abu yana bata mamaki in dai ka ji ana rigima duniya da wa ake da musulmi amma wannan bai hana musulmi yin ibadarsa ba ko bai hana musulunci ya haɓaka ba Allah shi samu gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ya kwadaitar da mu game da yaki tanadin sa dinna, kuma Allah ya gaya mana cikin Qur'ani kamar misali wata aya ta suratul Baqara yake cewa kutiba alaikumul qital
kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Alaikum al-qital, Allah yace ya wajabta mana yaki, wa huwa kurhun lakum alhali kuma ba maso,
to
kuma haka din ne an wajabta muku yaki, wa huwa kurhun lakum shi ko yakin abu ne wanda ku ba ku so. Wa asa an takrahu shay'an, to akwai fatan fa akwai tsammanin wani abun za ku kishi, wa huwa khairul lakum alhali zama alheri gare ku. Da ana jihadi a ran duniya yau wallahi da kai bari in gaya ma wani mutum ke faɗa yana cewa ranar da musulmi ya farka a ƙasar Najeriya duk wani arne zai koma dutse. Kuna ganin da akwai shakka cikin maganar nan? Wallahi in musulmi ya farka dama arne ina yake, to wallahi zai koma. Ku duba shehu ɗan godiyo, Allah ya ji kansa da rahama, zamaninsu ba bindiga, babu igwa, ba bin, ba nakiya, ba komi. Daga dokin nan sai takobi, amma arnan duk da suke arewa sai da aka mai da su kan duwatsu. To yanzu ga abin yana juyawa, wai annan ke kokari su mai da mu kan duwatsu. To sai mun yi da gaske, shi yasa Allah yake kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an, akwai abin da za ku kishi, wa huwa khairun lakum alhali kuma alheri ne gare ku. Dan duk mutumin da aka ce wane mayaki ne, to abin tsoro ne. Wa asa an tuhibbu shay'an, kuma akwai abin da za ku so shi, wa huwa sharrun lakum alhali sharri ne gare ku, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna, Allah shi ya sani ku ba ku sani ba. Allah ya ji kan albani. Akwai wata huduba da wata nasiha da muhadara, a cikin muhadara ya kawo wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi ta maimaita shi, yake cewa Annabi ya ce idza taraktumul jihada, idan zamani ya zo ku musulmai kuka bar jihadi, kuka ce ai jihadi ya kare, ka san abin da ake faɗa yanzu kenan ko? Ta yanzu ba jihadi, ka san akwai musulmin da in ka kalmar jihadin nan ma bai son ya ji ta, saboda turawa sun wanke kwakwalwarsa, kuma ɗaukakar mu kenan, darajar mu kenan. Annabi ya ce to da zaran wannan lokaci ya zo kuka bar jihadi, wata bayatun bil ina, kuka koma ciniki da riba, kaga musulmi ba shi da inda yake da halin jari mai karfi sai a banki. Ko akasarin manyanmu za ka samu suke da bankunan ƙasar nan, ka koma ka yi tambaya bankunan Najeriya na waye, da dama za ka ji na yan arewa ne. Shugabanninmu manyanmu suke da bankuna, wasu ma ba Najeriya ba, har ƙasashen Turai suna samun interest na bankuna. Manzon Allah ya ce to lokacin da kuka bar jihadi kuka koma, cinikinku shine samun riba na bankuna. Wa aqastum bi aznabil baqar, ku kuma talakawa kuka koma ba abin da kuka sani sai kiwon shanu, kuna bin gindin shanu, ku shiga wannan rami ku hau wannan tudu, shikenan kun bar jihadi. Manzon Allah yace sallallahu alaikum zullan, wannan lokaci Allah zai tsora muku wani kaskanci, la yarfa'uhu ankum, ba zai daga wannan kaskanci daga gare ku ba, hatta ta'udu ila dinikum, sai kun koma ga addini. Ashe sai mun koma ga addinin nan, sannan Allah zai dauke mana wani kaskanci, Allah ya sa mu gane. In mun fara tafsirin lokaci ba zai kai mu ba, sai mu dakata haka. In Allah ya kai mu gobe sai mu fara daga farkon sura. Fa Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah ya gafarta mana kuskure, Allah shi sa mu farka. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'du. Kafin fara tambayoyi muna son mu sanar da yan uwa cewa hukuncin wanda yake rubuta tambaya da ba ta da ma'ana shine kawai a ki karanta wannan tambayar. Sannan kuma abu na biyu shine game da masu rubuto addu'o'i, ba zai yi bane saboda rashin lokaci a ce kowa an sa ai mai addu'a na musamman, saboda haka idan malamin addu'a ɗaya ya isa kowa zai shiga insha Allah. Assalamu alaikum. Tambaya na farko shine yana cewa malam, bisa ga wa'azi da kai bara ta nuna rashin muhimmancin hoto
ko kuma haramcin sa, to amma sai wasu ina hukuncin wanda suke sa riga wanda take da hoto kuma su yi sallah da shi?
Na batun hoto ba ni ne na faɗa, wai na faɗa littafai ma ko a baran. Wanda ya sallah da riga wanda take da hoto ya yi makaruhi, ba a cewa babu sallar shi. Ban taɓa ganin malamin da ya ce bai da sallah ba, amma dai ya yi abu mara kyau. Na'am.
Sannan yana cewa shin akwai saɓanin fahimtar malamai ne game da shi, in ya ga suna nuna abu da haramci?
Haramun ne mutum ya sallah da hoto ko riga mai rubutu, wannan haka yake, amma kuma bai bata sallah.
Wanda yana tambaya game da, ya ce da Allah malam, shin game da aswaki inda yake ana kira zuwa ga sunna, shin Annabi sallallahu alaihi wasallam alaula ne kawai yake yi ko kuma yana yi a wasu lokuta, kuma mutum zai iya yi a wasu lokuta ne?
Ba shakka aswaki sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma Annabi yana cewa laula an ashuka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin, ko ba dan kar in kunta ta wa al'umma ta bada na ce duk lokacin da za a yi sallah ai aswaki, kuma Annabi yana aswaki ko da yaushe ba sai lokacin alwala kawai ba. Misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya mutu aswaki na bakin sa, saboda haka aswaki sunna ce mai karfi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Wannan ya yi tambayan ta a turanci ne, yake cewa da Allah malam akwai bambancin ra'ayi da wasu suke da shi game da auren mutu'a, da Allah yana son abin nan brief background din sa, kuma shin har yanzu mutum zai iya yi? Don wasu suna nuna cewa zai yi, sannan kuma it is allowed to be performed by present Muslims, shin yanzu musulmai za su iya yin sa?
Auren mutu'a aure ne wanda ba shi da asali a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, bi ma'ana a yanzu ba a yi, waɗanda ke yi kawai su ne ƴan Shi'a, amma ahlus sunna ba su auren mutu'a, kuma babu ko sabani akan cewa auren mutu'a bai da kyau. That is temporary marriage, ko mutum ya auren wucin gadi, kamar yadda na zo yau da nuna tafsiri, sai a sama mu wata daidai ƙarshen watan azumi mu rabu. Wannan dabara ce ta zina, ba a zari.
Na'am. Wannan yana tambaya game da aikin soja wanda ake tura peacekeeping, ko a cikin gari ko kuma a wani gari, ko karkashin kasa ko kuma karkashin majalisar ɗinkin duniya, to ina hukuncin soja da aka tura shi irin wannan kasan musulmai kuma sukan harbe mutane a wani lokaci, shin shi ya zai?
Kwarai, wato musulunci ya yi bayani sojoji ana iya tura su peacekeeping, kuma za a iya samun musulmi yana fada da wata runduna wanda cikinta akwai musulmai. Wannan wata matsala ce babba mai tsawon bayani kwarai, da kaman za a samu iktida'u siratul mustaqim na Ibn Taymiyyah za ka ga hukuncin sa a fili. Don an tura mutum peacekeeping bai kamata yake ba, ya kamata yaje idan ya tafi peacekeeping din nan, zai iya kokarin sa ya ga cewa bai kashe musulmi ba, wannan shine kawai, amma tafiyarsa za ta fi, domin akwai taimakon da zai wa musulunci in ya tafi, akan a ce wani aka tura ba shi ba. Misali yanda ake fada a Afghanistan, sai aka kira musulmi aka ce ku je ku yaki da wadancan, me ake kiransu ne, zai fada da Taliban, to kaga kai musulmi karka ki zuwa sai ka je, in ka je ka juya jire
yanzu matsayin sa na biyu, shi idan ya kashe musulmi me hukuncin sa?
Sai ya duba suratul Nisa, Allah ya bayani a fili idan musulmi ya kashe musulmi ta wajen yaki akwai kafara da ne. Na'am.
Kamar rikice-rikice da yake faruwa tsakanin musulmi da arna, shin mutum an riɗe shi sai ya canza sunansa zuwa wani suna na arna, to shin kuma ga shi an nuna cewa da aka riƙe kamar jihadi ake yi, to shin yana daga cikin waɗanda suka gudu kenan ko suka yi yaudara?
Babu laifi idan arna suka kama ka wani lungu suka ce dole sai ka yi ridda, babu laifi ka faɗi kalmar ridda ɗin, saboda ka tsira da ranka.
misali ya faru da Ammar bin Yasir ko cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kabirai suka tsananta masa azaba wanda har ya kai ga furta kalma ta ridda sai zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce masa idan sun sake kama ka ka sake faɗin irin wannan kalma babu laifi har ma Allah ya saukar da aya cikin Qur'ani yana nuna babu laifi haka amma Bilal shi annan sun yi da shi ya furta kalman kafirci ya ce dai su kashe shi don haka malaman suna suke cewa Bilal darajarsa ta fi ta Ammar bin Yasir domin shi Bilal duk tsananin azaba ya ke furta kalmar ridda shi Ammar bin Yasir kuma azaba ta sa ya furta kalmar ridda kuma Allah ya nuna bai yi laifi ba amma dai daukakan Bilal ta fi ta Ammar bin Yasir a wannan fanni don haka babu laifi
wuce game da tafsiri da kai bayani shin kaman dalibai da suka yi diploma ko har islam suna da sun san larabci za su yi tafsirin qur'ani
za su yi tafsiri ya fi hatara ni ma hatara nake yayi
sannan ne ke cewa kaman kuɗin da ake samu na interest na banki idan mutum ya aikata aikin lada zai samu lada
ita yi ya samu amma dai inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba mutum da yake cinikin karnuka sai ba da sadaka kawai sai a barwa Allah ba mamaki ya samu lada
wannan ya rubuta a turanci ne wannan ya rubuta tambayar a turanci yake cewa ya yi koranin da matarsa ne sai ya rubuta letter divorce to daga nan sai iyayensa suka hana shi suka kira suka hana shi suka mai fada sai ta then I kept the letter on my cupboard and later my wife took it and started showing people what is the position of my marriage.
Wato ya rubuta takardar bai bata ba ko? Sai ya boye a cupboard. To ai haka ke ta. Ko ko ne? Ba ya rubuta ya fice ta ba? Sun marfada? Aha. Ai in dai aka yi saki an yi saki ba abu zuwa ba da shawara a ce an fasa. Da zarar ka rubuta ta saki mata ta saku iyaye sai dai su ce to kuma kar a kuma na gaba a yi kokari a mai da ita ko kuma wannan dai ya ce
wannan yana cewa shi malam don Allah akwai matsala ta appeal a kotun shari'a domin shi tun da yake bai taba jin ana appealin a Qur'ani ko hadisi ba sun afilin zai iya yiwuwa a wannan lokacin
akwai afil a Qur'ani mana sosai ya duba suratul nisa'i da kyau afil shi ne idan an cuce ka ka kai kara inda kake ganin za a warware ma ko ba shi ne afili ba ɗaukaka kara kwarai kuwa mutum yana ɗaukaka kara ne saboda ya ga wancan karan da aka yi mara akwai kwara a kai shari'a ko ta yadda mutum ya kai su kansa gurin wanda ke ganin zai warware masa afil yana shari'a musulunci 100%. Da yawa ko wadanda sun yi hukunci zamanin Annabi an yi appeal an kawo gaban manzon Allah bari in baka misali guda akwai wani mutum da ɗansa ya tafi gidan wata wani mutum ne mai kuɗi ya zo ya same shi ya ce ba shi ɗansa ya ringa zuwa yana ma matansa aiki ya yarda ya ba shi ɗansa ya zo yana mata aiki shikenan kuma sai ya koma ya lalata da ita har aka kama su da aka kama su sai aka yi hukuncin kisa akan matarsa shi kuma ɗansa aka yi hukuncin bulala da sauransu to an yi hukuncin bai gansu ba sai ya tashi sai ya kawo appeal wa manzon Allah a cikin garin Madina ya ce ya Rasulullah ga irin hukuncin da malaman ƙauyen mu suka yi shin wannan hukunci daidai ne Annabi ya ce kwarai daidai ne kaga Annabi ya tabbatar da hukuncin da su suka yi a can ba appeal aka yi ba ire-iren wannan suna da yawa don haka akwai appeal a shari'ar musulunci kwarai matukar an yawa mutum hukunci yana ganin akwai kwara a kai zai iya ɗaukaka ƙara ya kai gaba inda yake ganin za a saurari kukansa har a karɓar masa abin haƙƙinsa.
Wanda yana cewa malam mutum ne yake da kafara ta kama shi har da yin sakaci bai biya wannan kafaran ba har azumi ya zo to shin zai kafara ne ko kuma zai azumin Ramadan?
Zai azumin Ramadan tukunai sannan ya kafara wancan sake ne yayi kuma Allah ya ce fa'iddatu min ayyamin ukhar Allah ya bashi mubham bai ayyana yaushe ba wanda duk yayi sake yana da azumi a kansa to ya rama wasu kwanaki za su iya zama bana za su iya zama baɗi za su iya zama shekara ta biyu nan ko uku don haka ba zai hana in azumin bana ya zo ya yi kokari azumin bana bayan ya wuce sannan ya kafara din.
Tambaya ta ƙarshe ita ce, shin malam idan mutum ya kasance ya saba da suratul yasin yana karanta ta sosai, sai kasance aka mai bayani wai in bai sadaka zai taɓa hankali, shin wannan akwai wani inganci akan wannan magana?
Wannan bai da inganci, wannan ƙarya ne. Wai ko kuma in ka sauke Qur'ani ba maka sauka ba mutum zai samu taɓin hankali zai haukace, duk ƙarya ne. Qur'ani kuma a karanta shi sannan a haukace, kaga sharrin shaidan ne, wato ana so ka daina. In ka daina kuma shikenan ya kaza ko ka nemo ka sai dan ƙwairo ko wani ka dinga sawa kenan. Ai wanda yake kokarin karanta ya sai kullum yayi kokari, gaskiya ya kamata a yaba masa. Babu laifi mutum ya ware wani ta sura ya rike a Qur'ani yana roƙon Allah da ita, wannan ba laifi. Sai dai kar mutum ya ta'allaka samun sa da rashin sa akan wannan sura din. Ce ayin ba sura ya sun ka karanta ba za ka samu biyan bukata ba, don kuma an shiga shirka. Allah ya tare mu. Addu'a. To da dama suna da bukatocin su kamar mu ma muna da namu, muna fatan Allah madaukaki ya biya mana. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'azirana wa ta'lamu hawaijana fa'tina sulana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. A saurara za a yi addu'a.
Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مقدور ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.